an zargi gwamnatin jihar Rivers da daukar dawainiyar yan dabar haya bai ne dai sun nuna cewa alkalin na jihar Rivers ya boye tsabar kuɗi da suka kai dalar Amurka miliyan 2 a cikin gidansa. Hukumar da ta DSS ta ce an tsere da duka kudaden zuwa wani wuri da ba sani ba, tare kuma da taimakon gwamnatin jihar Rivers Musta Iyesu Wuke. Sai dai kuma hukumar ta DSS ta ce tana aiki tukuru domin gano inda aka kai kuɗin. Hukumar ta DSS dai na kokarin gurfanar da alƙalan a gaban kuli'a. Duk kokarin da nayi na jin ta bakin gwamnatin jihar Rivers akan dalilin shigarta wannan magana, ya ci tura. Na ji ta bakin wani lauya mai zaman kansa a Najeriya, Barista Kasimu Muhammad Sawwa, na kuma tambaye shi ko menene dokar ƙasa ta ce a wannan samame.
Hakika Malam Lamido yana kan doka ta ƙasa, domin duk wani wanda ake tuhuma da almundahana da ainihin kuɗin jama'a ko kuma harkar cin hanci a Najeriya, to wannan hukuma ta DSS suna da damar su je kotu su nemi waran wanda za su je su yi bincike a gidan wanda duk ake tuhuma, ko alƙali ne ko shi wani ma'aikacin gwamnati ne, in dai ba shi shugaban ƙasa ba ne, ko kuma mataimakin shugaban ƙasa, ko kuma gwamna, saboda suna enjoying abin da ake cema immunity. Akwai wata kariya wadda doka ta ba su, ba za a bincike su ba, matuƙar suna gasa wannan muƙamin.
Yawa, to lauya take bai zaman kansa a Najeriya, ya take gani ko akwai abin da dokar ƙasa take kamar zababben gwamna irin Yesu Wuke ya shiga cikin irin wannan al'amari?
To Alhamdulillah, ina tabbatar mana cewa dokar ƙasa ba wata doka gaba ɗaya wadda a gare mu a nan Najeriya, ko tabba dama wani ainihin gwamna ko shugaban ƙasa ko waye ya je ya hana ainihin jami'an hukumar DSS da yin bincike wanda ainihin kuma tabba su da masu jefi, yayi ne kawai saboda wato ainihin ya kare wani abu wanda aka tunanin shi ma yana da hannu a
ciki. Yanzu barista misali kamar kenan zarge-zargen da 'yan Najeriya ke yi da tuhume-tuhume akan cewa masu shari'a da lauyoyi suna mai da hannun agogo baya, ana ba su cin hanci da rashawa, kenan ya tabbata kenan?
Wannan ya tabbata har da Allah, kuma su duk wanda yake lauya nake yanzu man kenan a nan Najeriya, na san da wannan lallai akwai lauyoyinmu da suke da hannu a cikin wannan, lallai alƙalanmu suna da nauyi a cikin wannan, shi yasa ni ma kenan nakan rubuta petitions wato koki a kansu, kuma ubangiji Allah ya ƙara ma wannan gwamnati ƙarfin haka, ko ni ne na samu matsala a cikin wannan Allah ya ce ba su ikon su zo su bincike ni aka haka.
Wasu 'yan Najeriya da dama dai sun bayyana ra'ayoyinsu dangane da wannan dambarwa.
Sunana Sid Abdullahi Umar. Abin da DSS suka yi daidai, idan muka duba sha'anin harkar shari'a a Najeriya an samu matsaloli tun shekarun bayan da ina an kai. Idan za ka iya tunawa, akwai kisan da aka taɓa samu na James Ibori lokacin da yake gwamna da Chiefs of the Federation lokacin nan. Waɗannan masu shari'a sun lalata harkar shari'a, da yanzu 'yan Najeriya suke kallonsu kamar wata dama ta ankawa sun ka buɗe shagona inda suke cin kasuwarsu.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.
Sha'anin mu na duniya kwajjara ya sani, lamarin mu na duniya kwabata ya sani, ka gani a kaman mai yadda ni dubula Allah ne ka amu yana dare ya mabula Allah ne ka amu yana dare ya mabula ka ji gaba ta dalma nawa ne ku da kun ziya kai ku ce da ɗan adam a ɗan Najeriya magana gada da wani kukula baban da baki kukula a kukula